أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau kwanan wata 23 ga watan Rabi'ul Akhir, shekara ta 1444 hijira ta manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shine dace da 17 ga watan 11 shekara ta 2022 shekarar miladiya. Yan uwa, zamu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin darasin littafin manar Riyadus Salihin, wallafar babban malami Al-Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi, Allah ya ji kamalin dirhamarsa. Yan uwa, idan ba a manta ba, har yanzu muna karatu ne a cikin Kitabul Umuri al-Manhiya anha, littafin da ke bayani game da al'amarin da shari'a ta yi hani ga barinsu. Wancan sati da ya gabata kuma mun fara karatu ne a cikin babu tahrimi wasal ash-sha'ri wal washmi wal washri wa huwa tahdid al-asnan, babin da ke bayani game da haramcin ƙarin gashi, sadar da gashi da wani abu ko da gashi dan uwansa, da kuma zane a jiki, da kuma kankare wushirya da waninsu. To, wannan babi shine wanda muka fara karantawa wancan sati. Mun karanta hadisi guda uku, insha Allah ta'ala zamu tashi hadisi na hudu. Malai ce wa Ali bin Umar radiyallahu anhuma, hadisi na hudu an karbo shi daga sahabi Abdullah dan Umar ibn al-Khattab, Allah ya kara musu yarda gaba daya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama, haƙiƙa Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, la'anal wasilata wal mawsulata, ya tsine wa wacce take yin ƙarin gashi da wacce ake wa ƙarin gashin, wal washimata da wacce take yin zane a jikinta, wal mustawshima da wacce take yin zane wa wasu, wal mustawshima da wacce ta nema a yi mata zanen. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka fitar da shi. Yan uwa, wannan hadisi da muka karanta shi ma ɗaya ne daga cikin hadisai na Annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi, kamar wanda suka biyo bayan sa satin da ya gabata, da ke bayani game da haramcin ƙarin gashi ga mace. Kamar yadda muka yi bayani wancan satin, cewa mace ta ƙara gashi akan gashin kanta, wannan akwai tsinuwa a kansa. Kamar yadda wasu daga cikin malamai suke cewa, ƙarin gashi ya shafi dukkanin sadar da gashin mace na ainihi da wani gashin ko abin da ke tsayawa a matsayin gashi, wanda idan aka sashi zai kama da gashi, duk wannan ya shafe shi. Saboda akwai hadisi a cikin Sahihi Muslim wanda babban sahabi Jabir dan Abdullahi al-Ansar ya fitar da shi, yake cewa zajara Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an tasila al-mar'atu bi sha'riha shay'an akhar, annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ja hankali, yayi gargadi, yayi jan kunne game da mace ta sadar da gashin kanta da wani abu, yace shay'an akhar, wani abu na daban. A wannan hadisi bai ce wani gashin na daban ba, a shay'an ne, tun aka ce shay'an ya shafi komai. To, shine malamai suka ce duk abin da yake tsayawa a matsayin gashi ko wanda zai saje da gashinta yayi kama da gashi, wannan haramun ne dora shi. Amma kamar yadda bayani ya gabata wancan sati, idan zare ne wanda aka yi kulle-kulle da shi, malamai suka ce ba matsala, dan zare daban gashi daban, sannan zare baya kama da gashi, kuma ta tasa abin da ake cewa riban shi ma wannan baya kama da gashi, amma idan riban zai saje yayi kama da gashi, kamar an ƙara gashi, to shi ma wannan zai shiga ma'anar alwaslu. Sannan annabi tsira da aminci su ar tabbata a gare shi ya la'anci alwashimatu, ita ce wacce take zama take wa mutane shashawa, take zana a hoton wani abu a jikin mata ko maza duk ɗaya ne, da mace da namiji duk ya shafe su. Irin zanen da ake yi a jiki, a samu allura a yi zane ko a fuska ko a hannu ko a dantse ko a kowane sassa na jiki da sunan ado, a zana hoton turmi, a zana hoton kadangare, a zana hoton menene. Sannan idan an zana jini ya fito, kuma sai a samu kwalli ko wani abu sai a sa a wajen, dan yadda idan wajen ya bushe a haka hoton zai fito rangadau yadda za a iya ganin sa. To yanzu ci gaban zamani ma yazo, duk waɗannan abubuwa an daina amfani da su. Yanzu machine ne ake amfani da shi wajen wannan zane-zane. Sai machine ne sosai suke amfani da shi, wanda suke yin tattoo da shi. Da kaga al'ada irin ta tattoo muna ganin shi ne a wajen Turawa kawai. Baka ganin tattoo sai ka kunna TV kana gani irin arnan ma irin ƴan iskan American nan. To a jikin sa ka rinka gani, ko dai a hannu ko a jikin sa an yi tattoo. To amma yanzu iyalil asaf al'ada ta tattoo ta shigo mana hatta cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hatta cikin musulmi Hausawa sai kaga ba hoshi dan uwanka da tattoo a jikin shi. Wannan ƴan uwa ko shakka babu abu ne da yake nunawa, yake nuna mana cewa ƙarshen duniya ya zo. Kuma mai irin wannan al'adar, lalle ana ba shi shawara ya yi gaggawar tuba wa Allah maɗaukakin sarki tun kafin ya koma ga Allah maɗaukakin sarki a haka. Domin zama da tattoo tamkar zama ne a cikin tsinewar Allah da manzansa. Zama da waɗannan zane-zanen da ake yi a jiki tamkar zama ne a cikin tsinewar Allah da manzansa. Dan uwa mu kalla cewa kai a matsayinka na musulmi za ka yi tsinewar Allah da manzansa, a ce a cikin ta mutum yake, kaga aka haɗari ƙwarai da gaske. To Allah maɗaukakin sarki ya shiryar da masu yi da mu gaba ɗaya. Hadisi na biyar, wa an ibni mas'udin radiyallahu anhu, an karɓo wannan hadisi daga sahabi Abdullahi ɗan mas'udin, Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda. Annahu qala, Abdullahi ɗan mas'ud ya ce, la'anallahu alwashimati walmustawshima, Allah maɗaukakin sarki ya la'anci ya tsinewa wacce take yin zane-zane, take wasu mutane zane-zane a jikinta ake biyan ta kuɗi. Walmustawshimati, da wacce ta nema a yi mata zane-zanen a ta biya kuɗi, duk Allah maɗaukakin sarki ya la'ance su su biyun. Walmutanammisati, hakanan Allah maɗaukakin sarki ya tsinewa matar da take zuwa a fike mata gira. Annamis shi ne fiƙe gira ko gyaran gira, mace ta je ta zauna girarta yadda take, yadda Allah maɗaukakin sarki halittar mata ita ba ta mata a haka ba. Saboda haka sai a samu aska ko wani abin da suke amfani da shi, sai a fiƙe girar, a seta ta, a gyara ta, kai ka ce tsayuwar wata ne da ran farko. In ka kalli yadda suke mai da girar, kai ka ce haka ne. To irin wannan wacce take yin wannan aikin, sana'arta sai tana yi a biyata, da ita wacce ta je ta bada kanta aka gyara mata girin, aka fike mata dukkaninsu Allah maɗaukakin sarki ya tsine musu albarka. Sai suna ɗaya daga cikin tsinannun Allah da manzansa, Allah ya kiyaye. Imam Nawawi Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama, a cikin sharhi sahihi Muslim yake cewa almutanammisatu, ya shafi aske gashin fuska gaba ɗaya. Duk wani gashi da yake a fuskar mace haramun ne mace ta taɓa shi ta aske shi. Yace saboda haka bai kunshi gashin gira kaɗai ba, da za ta aske gashin ta na ido ya shiga ciki. Saboda haka duk wani gashi da ke fito mace a fuska yace ya shafi idon ta shafe shi, bai kamata mace ta aske shi ba. Wal mutafallijatil husni al mughayyirati khalqillah, sannan na uku daga cikin wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsinewa albarka su ne almutafallijati, masu zuwa su kankare tsakankanin haƙoransu, masu fitar da wushirya. Lilhusni, sun yi wannan ne don ƙara kyau, don ado, don ƙawa. Sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce irin waɗannan su ne almughayyirati khalqillah, su ne masu canza halittar Allah maɗaukakin sarki. Shi ma wannan abu ne da ana yi, wani Allah madaukakin sarki ya halicce ta ko ya halicce shi haƙorin sa a hade suke bashi da wushiriya to zai je asibiti wajen dentist wanda suka san aikin haƙori saboda ka a samu inda yake a hadan a kankare a gyara shi sai kaga wushiriya ta fita tsaf eh kamar da ita aka halicce shi to shi likitan ko wanda yake aikin gyaran wushiriya din ya fike ta ya gyara ta yayi wani danye kyau to wannan shi ma yana cikin wanda Allah madaukakin sarki ya tsine masa albarka hakanan shi da ya kai kansa wajen inda zai je a gyara masa giran a gyara masa haƙorin dan wushiriya ta fito shi ma ya shiga cikin wanda Allah subhanahu wataala ya tsine masa albarka faqalat lahum ra'atun lokacin da Abdullahi dan Mas'ud Allah ya ƙara masa yarda ya karanta wannan hadisin sai wata mata ta ce masa fi zalika game da haka ma'ana me yasa Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa haka shine abin da ake nufi da fi zalika tai masa magana game da wannan abin ya faɗa ya faɗa faqala sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce masa wa mali to me ke gare ni me ya same ni me yasa la al'anu man la'anahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me yasa bazan tsine wa wanda Allah annabin tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tsine masa albarka ba Abdullahi dan Mas'ud yake ga mata haka wa huwa fi kitabillahi kuma wannan magana da na faɗa ta tsinuwar Allah da manzon sa ma tana cikin littafin Allah qala Allah ta'ala sai ya gaya mata inda Allah madaukakin sarki ya faɗa wa ma atakumur rasulu duk abinda manzo ya zo muku da shi fa khuduhu ku karbe shi ku kankabe shi ku yi aiki da shi wa ma nahakum duk ko abinda manzo ya hane ku fantahu to ku hanu ku bar shi wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito ƴan uwa wannan hadisi yadda malam ya kawo shi anan a yadda yake shine Abdullahi dan Mas'ud Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yarda ya karantar da wannan hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dake bayani game da tsinuwa akan waɗannan mutane ko dangin mutane guda uku na farko shine wanda yake yin washmu shine zane-zane a jikinsa na biyu shine wanda yake yin namisu shine kankare gira ko aske gashin fuska na uku shine wanda yake yin kankare haƙora don wushiriya ta fito lokacin da Abdullahi dan Mas'ud ya faɗi wannan hadisi ya ji shi daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai labari ya ise ya ishe wata mata mai suna Ummu Yaqub al-Asadiya sunan mata kenan Ummu Yaqub yar kabila Banu Asad ce saboda haka sai da ji labarin cewa ga Abdullahi dan Mas'ud yana bada labarin cewa annabi ya tsine wa mata masu kaza da kaza da kaza saboda haka bata yi ƙasa a guye ba sai ta tattaki ta taho har wajen sahabi Abdullahi dan Mas'ud ta ji ba'asi tana zuwa ta tambaye shi ta ce ya Abdullahi dan Mas'ud na ji labarin kana cewa kaza da kaza da kaza kana tsine wa cewa kana tsine wa macen da take yin zane a jikinta ko macen da take gyara wushiriya ko macen da take gyara gidanta kana cewa tsinannu ne to shine sai Abdullahi dan Mas'ud yake ce mata mali la al'anu man la'anahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ita mata to me yasa bazan tsine wanda Allah da manzon sa suka tsine masa ba ba tsinuwa ta bace tsinuwar Allah da manzon sa ne to shine sai wannan mata ta ce da kuma Abdullahi dan Mas'ud yake mata kuma yana cikin littafin Allah to da yake matar makaranci alqur'ani ce alaran miya ce ta haddasa alqur'ani daga farko zuwa ƙarshen sa sai ta ce tabbas ko shakka babu na karanta alqur'ani daga bango har bangon sa ma baina lawhayil qur'an ko lawhayil mushaf na karanta daga bango zuwa bango na alqur'ani gaba daya ni ban ji inda Allah da manzon sa a cikin alqur'ani suka ce sun tsinewa macen da take kaza da kaza da kaza da sauransu ba sai Abdullahi dan Mas'ud Allah ƙara masa yarda ya ce mata in dai har kin karanta alqur'ani daga farko zuwa ƙarshen sa yake samu wannan ayar kuwa to shine sai ya karanta mata wannan ayar cewa ma atakum ar-rasulu fa khuduhu wa ma nahakum anhu me fantahu duk abinda manzo ya zo muku da shi ku karbe shi duk abinda manzo ya hane ku ku yi me ku hani daga gare shi to daga cikin abinda manzo ya zo mana da shi gashi ya ce mana la'anallahu alwashimata walmustawshima la'anallahu alwashimata walmustawshima wannan magana wace ce magana annabi ce tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to ashe kun ga ta shiga cikin karkashin me wa ma atakumur rasul ina fata kun fahimci istin ba dan Abdullahi dan Mas'ud ko to da ka sai shigar da ita nan sai ta ce eh to haka ne ta fahimci cewa karatun ya fi karfin sanin ta kenan duk da haka dai bata saki ba sai ta ce to amma inni ara shay'an min zalika alamra'atika ta ce to ai wannan abin da kake tsinuwa akan sai ni naga wani abu irin sa a jikin matarka ma'ana karin gashi ko zane ko wani abu tace naga wani abu da yake daga cikin waɗannan abubuwan da kake tsinuwa a cikin gida kaje ka fara gyara gida tuku na kafin ka zo kai tsinuwa a waje sai Abdullahi dan Mas'ud yace gidan nawa tace eh sai ce mata izhabi fanzuri je ki cikin gidan nawa na baki izini ki je ki duba ki gani eh ka san mata da bin kokof kuma sai ta shiga cikin gidan saboda ka taje ta shiga gidan Abdullahi dan Mas'ud ta bincika ta duba ta hanga bata ga alamun karin gashi ba bata ga alamun kankare gira ba bata ga alamun kankare hakori ba bata duk waɗannan abubuwan abin da ta gani sai ta fito yace ya sace ma ra'aitu min zalika shay sace daga cikin abubuwan da na faɗa babu abin da na gani shine ya murmushi yace wallahi kinga wannan abin da kika faɗa da a ce akwai shi a gidana da ba za mu zauna tare da mutanen gidan lafiya ba ce babu yadda za a ce a gidana ana karin gashi ko a gidana ana kankare gida ko a gidana duk ya faɗi wannan abu yace ba za ki ganshi a gidana ba sai inda a ce akwai shi a gidana to ba za mu zauna tare ba Allah ya kara masa yarda to haka sabai suke ya kafa wannan mata hujja wacce daga ƙarshe da dole ta yadda da abinda Abdullahi dan Mas'ud ya faɗa to yan uwa za ku ga wannan hadisi ya zo da ƙarin wasu abubuwan da ba mu ambace su a hadisan da muka wuce a baya ba na farko akwai wal mutanammisat al-mutanammisatu kamar yadda na ambata su ne waɗanda suke aske ko suke cire gashin fuskarsu waɗanda suke kankare girarsu su mai da ita siririya ko kuma su aske gashin fuskarsu gaba ɗaya wasu daga cikin malamai suka ce ya ƙunshi cire gashin gaba ɗaya wasu kuma suka ce a'a ya ƙunshi aske gira ne da gyara ta kawai gaba ɗaya kamar yadda Nana Aisha Allah ƙara mata yarda ita ma ra'ayinta kenan to amma dai abinda malamai suka faɗa shine akwai yanayin gashin da idan ya fito mace a fuskar ta babu laifi ta kawar da shi saboda asalatan asali ba gurin zaman gashi bane a fuskar mace misali mace mai gemu ko gashin baki ai yana fito musu ko zaka ga akwai wata halittar ta ce Allah madaukakin sarki haka ya lice ta fuskar ta duk gemu ko kuma gashin baki wanda da mu muna yara aka ce duk mace mai gashin baki mai yaji ko mai gembu ne amma kaga ƙarya ne ba daidai ba wata mayya ko dai haka Allah madaukakin sarki ya lice ta to yanzu saboda Allah mace gemu ya fito mata sai ta barshi sai ka zo ka ce mata wal mutunan misati in ta aske gemu Allah ya tsine mata albarka to ita bata ciki me yasa bata ciki saboda asali gemu gurin zama ne a fuskar mata ba gurin zaman sa bane aina aka san gemu a fuskar namiji eh kai yanzu idan fuskar gemu ya fito alhamdulillah kai namiji ne amma mace a ga gemu a fuskar ta ko gashin baki ba gurin zaman sa bane saboda ka babu laifi idan gemu ya fito wa mace ko gashin baki ta sa abin aski ta kawar da shi kowanne irin nau'in abin gusarwa za ta yi amfani da shi sawa'un askate ko abin aski ko wani shaving cream da sauransu duk babu laifi za ta iya amfani da shi ta kawar da shi sannan wal mutafallijati annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace da masu kankare tsakanin haƙorin sai yace lil husni sanan haka ne dan kyau dan ado domin ƙawa to su ma wannan sun shiga cikin la'antattu sai malami suka ce za su shiga cikin la'antattun Allah ne idan sun yi wannan ne kawai dan ado amma idan an yi ne domin magani wannan babu matsala dan uwa an fahimta wani haƙorin su za ta yi wa a ce akwai matsala a haƙorin sa dole sai an yi aikin da za a kankare inda yake akwai haƙorin ko abin da ya kama da haka baby ko wata tsutsa ta kama bangaren haƙorin dole sai an kankare haƙorin ko kuma an rage shi ko kuma an masa dai abin da ya kamata ta yadda idan aka yi din zai kuma haifar da me da wushirya to wannan an yi ne ba dan fitar da wushirya din yake ba an yi ne dan me idan magani wannan babu laifi ɗan uwa babu laifi ko kuma suka ce an yi ne domin gusar da aibu
dan yadda ka gama dinnan kusan dukkanin mu haka Allah madaukakin sarki ya halicci yanayin bakin mutum haƙoran sa a jere ta yadda idan mutum ya sanya leban sa na ƙasa da leban sa na sama ya haɗe su zai rufe haƙoran nasa haka ne ko ba haka bane wannan shine asali halitta dan adam yadda take to sai aka samu wani shi kuma halittarsa ta sha bamban da sauran halittar ɗan adam sai kasance haƙoran sa yayo gaba ya fito ta yadda leban sa idan na ƙasa ya sauko ya rufe da na sama haƙoran sa ba zai iya rufuwa ba bakin ba zai iya rufuwa ba akwai irin waɗannan ko to malamai suka ce idan zai iya zuwa a gyara masa shi a kankare masa haƙorin ya dawo da shi a dawo masa da shi irin na sauran mutane wannan babu laifi an fahimci wannan yan uwa wannan babu laifi insha Allah ta'ala me dalili saboda asali halittar ɗan adam ga yadda take saboda haka shi ma yayi ne dan ya koma asalin halittar sa ba yayi ne dan kyau ba to amma idan mutum ya je yayi ne an kankare masa haƙorin sa dan idan yayi kyau ko abin da ya kamata duk ba daidai bane haka nan za ku ga wasu yanayin halitta haƙorin su yadda take sai ka ga haƙori ɗaya yayo gaba wani yayo baya wani yayi ciki ba haka bane akwai irin waɗannan shi ma malamai suka ce idan mutum zai je a gyara masa shi a saisaita shi kamar yadda na kowa yake shi ma babu laifi ba laifi irin wannan yawwa amma dai asali mutum ya je yi ne don a gyara masa bakinsa yayi kyau ko abin da ya kamata ka shine abin da malamai suka ce haramun ne ba daidai bane wannan hadisi ɗan uwa shi ma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi malai ce wal mutafallijatu abinda ake nufi da al mutafallija yace hiya allati taburudu min asnaniha liyatabaada ba'daha an ba'din qalilan wa tuhassinuha wa huwa al washr yace shine mace taje a kankare mata haƙoranta liyatabaada dan yayi nesa da juna tsakanin wannan da wannan su nesa da juna ta yadda za a fitar da wata yar kofa tsakanin su washar ya ta fita ba abuha an ba abin sashi ya nesa da shashi kalilan dan kadan wato hassinuha a kyautata haƙorin a gyara shi yadda zai kyau sai malai cewa huwa alwashru shine alwashrin da ya ishara zuwa gare shi a farkon babu shine alwashru kamar yadda ya kulla babin da sunan alwashru haka yace wannamisatu abinda ake nufi da annamisa allati ta'khudhu min sha'ri hajibi ghayriha ita ce wacce take cire ko take gyara ko take rage gashin girawatanta ma'ana mai aikin kenan wato raqiquhu tasirantar da gashin yadda gashin gira yake kowa san yadda gashin gira yake sai a je a siranta shi kamar yadda na faɗa sai gashi kamar irin watannan tsayuwar farko lokacin da wata ya dan fara fitowa nan ka sai yadda yake aiko haka dan siriri to sai ga girarsa ta zamto haka yanzu abin takeici da abin ban haushi yan uwa za ku ga ƴaƴan musulmi wallahi waɗannan al'adun sun zama musu ruwan dare ba sa jin wani abu idan suna yi sai dai idan biki bai taso ba wallahi ko kai ne aka rama kallawa waye sai ta je ta yi haka za ga sai dai in biki bai taso ba za a je a zauna wajen kwalliyan kala kala ne kuma subhanallahi duk waɗannan masu kwalliya za ka ga kuɗi ake kashewa masu yawa kuma tsinuwar Allah take shafan mutum dan Allah wanda irin bala'i ne wanda mutum ya je ya sa kuɗi ya so tsinuwar Allah ka kai kuɗi a baka tsinuwar Allah dan Allah wanda irin bala'i ne wannan kwalliyar da kuke gani har ta dubu ɗari ana yi har ta sama kaji mai arha wacce bata gama ƙwarewa shi ne za ta je a ba da 7,000-10,000 a yi a taso ita ce wacce bata gama ƙwarewa ba kenan amma ka samu ƙwararriya wacce ta san aikinta mafi ƙaranci shi ne 50,000 zuwa sama kulli rana ɗaya fa rana ɗaya to haka sai an gyara gira sai an yi kaza duk waɗannan abubuwan sai an yi su a ƙarin gashi ai kaza wanda kuna ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai Allah ya tsine masu irin wannan aiki amma abin ya zama abin da yadda abu ya lalace kai a kan kanka yi kokari ka ga wanda kake da iko a kansa ka hana shi eh wallahi inda a ce muna irin wannan gyaran da an samu gyara ni wanda nake da iko a kansa ne kokari na ga basi ba kai ma wanda kake da kokari iko a kansa alal kalla matarka da ƴaƴanka ai ina ji ba wanda kake da iko a kansa kamar waɗannan ku matarka da ƴaƴanka ka fi kowa iko da su waɗannan to yi kokari ko da waɗannan ne ka hana su shi ma yana matarsa da ƴaƴansa wancan shi ma yana matarsa da ƴaƴansa haka ai musu wa'azi a ja hankalin su a karanta musu hadisi sannan a ce kuna san tsirin Allah da manzansa ta hau kanku duk a musu irin waɗannan wa'azi idan sun ki kuma sai kai amfani da ƙarfi tunda Allah madaukakin sarki ya ce falyughayyirhu bima yafara biyadihi yafara sai kai amfani da abin nan da hannu ya duwace ta kuma ta ce sai ta yi to za a ɗau mataki a kanta amma bai kamata a ce mana rayuwa ana yin abubuwan da tsinuwar Allah da manzansa take a kansu kuma ya zama ruwan dare a cikin mu ba wallahi bai kamata ba ba za mu taba ganin abin da muke bukata ba ba za mu taba ganin daidai a rayuwarmu ba dole ne mu ta ganin abubuwan da ba masu abubuwa su ta lalacewa saboda tsinuwar Allah da manzansa ba ta sauka akan wata al'umma ba sai sun shiga bala'i da musiba dan kamar yadda na ga mana satin da ya gabata aka ce tsinuwar Allah fa shine nesa da rahamar Allah fa a ce an yi nesa duk al'umma da ta yi nesa da rahamar Allah ya kake gani Allah ya sa mu dace Allah ya shirye da mu malai ce wa turaqiquhu li yasira hasanan sai asiran tadda girnan dan ta kasance kyakkyawa yace wal mutanammisatu allati ta'muru man yaf'alu biha zalika al mutanammisa kuma ita ce wacce take umarta ayi mata haka dukkanin su sun shiga karkashin inuwar Allah da manzansa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace babun nahyi an natfi ash-shayb min al-lihyati war-ra's wa ghayrihima wa an natfi al-amradi sha'r lihyatihi 'inda awwal tulu'ihi baban da zai bayani game da hani akan tsige farfara idan farfara ta dan fara fito ba ka sanu ka fara tsige ta annabi ya hana dan uwa mai albarka min al-lihyati irin farfara ta fara fito maka a gemu ka san da mu a gemu take fara fitowa galibi ko war ra'asi ko wacce ta fito ma aka wa ghairi ma da sauran guraren da ba kai ba ba gemu ba duk ba daidai bane idan farfara ta fito a waje ka sa nuka fara tsige ta haka nan wa annat fil amradi sha'ri lihiyati haka nan an yi hani shi ma yaro sabon balaga wanda yanzu gemu ya fara fito masa shi kuma ba farfaran ba sabon gemu da ya fara fito ya rinka sa ni yana tsige shi ya fi so ya zauna a saurayinsa babu gemu an fahimta shi ne al'amuran shi ma ba a so an hana shi ma ya fara tsige gashin gemun nan ba a so inda awwal tulu'ihi farkon lokacin da gashin ya fara fitowa sai ka bar shi haka Allah madaukakin sarki yake so haka Allah madaukakin sarki ya zayyana namiji da gemu ya kawata shi sa Imam Nawawi Allah madaukakin sarki ya masa rahama a cikin sharhi sahih muslim ya kawo wasu abubuwa guda goma ya ce waɗannan abubuwa guda goma dukkaninsu ya kamata duk wanda yake da gemu ya la'akari da su an hana aiwatar da su abin da ya shafi gemu an hana aiwatar da su abin da ya shafi gemu abubuwa ne guda goma bari in faɗe su a gurguje na farko ya ce shi ne a rina gemu da baki idan ya fari duk mutumin da gashinsa ya fari to an hana shi ya rina gashinsa na gemu da baki matukar suka ce ba lokacin tafiya yaki bane kamar yadda na faɗa satin da ya gabata ko ana rina shi ne da baki idan za a je yaki dan a tsoratar a firgitar da abokan gaba su dauka duk samari ne da matasa nan ku akwai da tije a ciki mix akai to babu nafisa dan rina shi da dan baki haka yace na biyu daga cikin abin da aka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana shine rina gemu da abin da yake na jaja ko lalle amma mutun ya haka ne tashbihan bi salihina la littiba'i sunna ko yayi haka ne dan arkace masa ustaz ustaz ko yayi haka ne dan ya ji hankalin mutane ya dauka cewa shi wani ne daban ne mutumin kirki ne ina fata an fahimta dan galibi kin kaga mutun yana rina gemu da lalle an fa dauka sa matsayin me ustaz to dan mutumin da ya irin wannan ba dan koyi da sunna annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba yayi ne dan kawai a rinka ce masa ustaz ko dan ya ji hankalin mutane da ustazanci to wannan shi ma ba daidai bane malam Nawawi yace wannan bai kamata ba na uku yace shine mutun ya rina gemun sa da abin da yake fari shine gemun sa yana baki shi kuma sai ya dawo da shi fari shi kuma na so yake gaggawa ya shiga sawun dattawa ko dan badda bami ko dan badda kama ko wani abin da ya kama da haka yace shi ma wannan ba daidai bane na hudu shine tsige gashi lokacin da ya fara fitowa a gemu, lokacin da gashi ya fara fitowa matashi a gemun sa, to ba daidai bane shi mai sanu ya ringa tsige shi. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi hali. Yace na biyar shine a namiji ya rinka tsige farfarin da ta fara fitowa a cikin gemun sa, idan ya maida kansa matashi, idan ya maida kansa saurayi, idan kada ya je wajen ƴan mata su ya tsufa da yawa, to da haka duk farin gemun da ya fito a abin nan ɗinsa a gemun sa sai ya tsige shi. Shi ma wannan ba daidai ba ne. Sannan abu na bakwai ko na shida, Malam Nawawi ya ce shi ne mutum ya bar gashin gemun sa butsu-butsu, buju-buju, ba gyara, musamman in yayi haka ne idan a ce masa tawabu'u. Idan a ce masa mai tawabu'u shi ma wannan ba daidai ba ne ƴan uwa. Idan Allah maɗaukakin sarki ya baka gemu ko ya baka gashi, kana so ka bar gashin kanka, sai ka rinƙa gyara kayanka. Shi sa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana taje kansa, ya taje gemun sa, ya masa mai. Har mun yi bayani wancan sati, idan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yawa gemun sa da kansa mai, sai dai kaga yana ƙyalli daga nesa. Farfarar da take da ta fito wa Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sau da yawa, idan ya samu ba ma iya hangenta, saboda kan yayi kyau, yayi loyi-loyi sallallahu alaihi wasallam. To Annabi ka kai Annabi tsoron Allah ne, ka kai Annabi tawadu'u ne, to yana gyara gemun sa, saboda ka ba a so ka bar gemun ka haka gashi nan dai butsatsa ba kyan gani. Wannan ba sunna bace ƴan uwa. Sannan abu na ƙarshe shine mallam yace yin kitso wa gemu, shi ma wannan ba daidai bane. Akwai wanda za ka ga suna wa kitsan su gemu, galibi wancan wajen Yahudanci su suke waɗannan abubuwa, galibi musulmi ba su fiye yi ba, amma da Larabawa suna yi, sai ga sun kitse gemun su ko an ƙudire shi ko kuma aske gemun duk ya shiga ciki. Shi ma wannan duk wannan abubuwa ne da shari'a ta yi hannu a gare su. Shari'a ta hana mutum ya aske fuskarsa gaba ɗaya ta zama kuma fuskar mata, inda ya fara gemu. Wannan malamai suka ce haramun ne, haramun ne. Wasu daga cikin abubuwan da muka faɗa za ku ga abubuwa ne da suke makaruhi, wasu kuma haramun ne. Daga cikin abubuwan da suke haramun shine akwai aske gemu gaba ɗaya. Aske gemu gaba ɗaya, Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi bayani a cikin hadisai mutawatirai akan barin gemu. Ku tsaye da gemu, ku cika gemu, ku tsaye da gemu. Annabi ya yi bayani akan wannan sosai da sosai. Shi sa uwarmu Minai, uwarmu kuma Nana Aisha, Allah ya ƙara mata yarda, so da yawa ma in ta tashi yin rantsuwa cewa take na rantse da wanda ya ƙawata maza da gemu. Ina fata an fahimta. Wallazi zayyana ar-rijala bil-lihya, na rantse da wanda ya ƙawata maza da gemu. Malamai suka ce shi sa za ku ga hatta annabawan Allah da manzanninsa dukkaninsu galibi suna da gemu. Kissar Annabi Musa da ɗan uwansa Annabi Haruna, da Annabi Musa ya bawa Annabi Haruna jiran mutanensa ya dawo tare sun bauta wa ɗan maraƙi, da ya zo mai kama nasa gashin kansa da mai kama da gemu, ba haka ba ne? La ta'khudh bilihyati wala bira'si, yabna umma la ta'khudh bilihyati wala bira'si, kada kai riko da mai da gemu na. Shine malamai suka ce ashe annabawan Allah, Allah maɗaukakin sarki ya halice su ne da gemu, saboda haka ƴan uwa mu fahimci cewa aske gemu gaba ɗaya, inda gemu ya fara fito maka ɗan uwa ka sani cewa ba daidai ba ne, canza halittar Allah ne, canza halittar Allah ne. Yawa malamai suka ce gyara shi, wannan ba laifi ba ne, amma dai aske shi gaba ɗaya, wannan bai tabbata Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi ba, sahabban Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba su yi wannan ba. Akwai malaman fada suke gani ƴan uwa idan za a kai ko zan ƴan zafi da yawa, ko wani ke gani cewa tsige gashin gemu ba, ka tsige gashin gemu gaba ɗaya guda ɗaya ma ka aikata haram. Wallahi kuwa ka tsige shi ma haramun ne. Kuma suka ce gemu shi ne tun daga nan saje haka, in ya to duk gemu ne, duk gaba ɗaya na shiga cikin ma'anar gemu. Ba wai kawai sai ka ga an ɗan aske shi an ɗan bashi anan kuyatu ba haka, a'a duka duk gemu ne. To wani malami ya ce ya ba gemu kamar wata tsayuwa farko, sai ka iri-iri za a gan shi sosai da sosai. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan yana karatu a cikin sallah ya juya bayansa, sahabbai suna gane Annabi yana sallah ne, yana karatu a cikin sallah da motsawa gemunsa. Ina fata an gane. idan gemu dan karami ne dan kweti ne za su hangi motsa gemun sa ba su hanga saboda haka annabi yana barin gemu saboda haka matasa rinka barin gemu a daina askewa sunan ce ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to wadannan sun abubuwa guda goma da Imam Nawawi ya ambata kishin sa na sahihi Muslim game da gemu hadisi na farko a cikin babin an amru bin shu'aib an abihi an jaddihi radiyallahu anhu an karbo daga amru dan shu'aib daga mahaifinsa daga kakansa shine abdullahi dan amru dan as Allah ya kara masa yarda yace qala la qala an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi kira da aminci tsar tabbata a gare shi qala yace la tantifu shayba kada ku rinka tsige gashin farfara da ke fito muku fa innahu nurul muslimi yawm alqiyamati kun ji abinda annabi ya ce saboda farfara hasken musulmi da ranar tashin alkiyama eh kun ga ashe farfara tana da amfani kenan hadithun hasan wannan hadisi ne da yake mai martabar hasan rahu abu dauda al-imam abu dauda ya fitar da shi wa tirmizi da imamu tirmizi wa nasa'i da imamu nasa'i bi asani da hasana da isnadai wanda suke masu kyau qala tirmizi imamu tirmizi yace huwa hadithun hasanun hadisi ne mai kyau hadisin ya inganta wata riwayar kamar yadda Imam Tirmidhi ya fitar da ita annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi cewa la tantifu shayba kada ku rinka tsige gashin gemun ku ko kuma gashin kanku na farfara idan ya fito muku sai ƙara a wannan riwaya sai ce ma min muslimi babu wani musulmi ya shibu shaybatan fil islami da zai wata farfara a cikin addinin musulunci sai malami suka ce mai ake nufi da fil islami a cikin addinin musulunci sai wasu malami suka ce abinda ake nufi da shi shine yayi farfaran ne ya karar da rayuwarsa har farfara ta fara fito masa wajen hidimtawa addinin musulunci an fahimta ma'ana fi mujahadati a cikin mujahada da kokari wajen kawo wani abu na cigaba a cikin addinin musulunci kullun abinda ke gabansa shine ya zai a ciccuba addinin musulunci ya gaba ya zai a taimaki musulunci a haka ya taso yayi samartaka ya girma farfara ta fara cin masa to babu wanda zai mutum ya farfara ta fito masa irin wannan hali illa kanat lahu nuran yawmal qiyamati face sai wannan farfara ta zamto masa haskira tashin alqiyama yan uwa wannan hadisi ne ingantacce Imam Tirmidhi ya fitar da shi wannan hadisin har yanzu shi ma da yake bayani game da falalar farfara wanda shi ma dai ingantacce ne Ibn Hibban ya fitar da shi daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yace la tantifu shayba kada ku ringa tsige farfara fa innahu nurun yawmal qiyamati saboda farfara haske ce ranar tashin alqiyama yace wa man shaba shaybatan fil islami wanda duk yayi farfara a cikin addinin musulunci kutiba Allahu lahu biha hasanatan Allah madaukakin sarki zai rubuta masa a kowace farfara guda ɗaya lada wa hatta anhu biha khati'a za a kankare masa kowace farfara guda ɗaya alhaki da yayi wa rafa'a lahu biha darajatan za kuma daukaka darajarsa da kowace farfara da yayi ɗan uwa an fahimta to ɗaya daga cikin amfanin farfara kenan eh shi sa idan farfara ta fito maka kabarta wasu malaman suka ce a hadisin ba a kayyade shi da cewa lallai sai mutumin da yayi wani aiki gagarumi wa addinin musulunci ba suka ce in dai mutum musulmi ne ya kai shekarun girma farfara ta fara fito masa zai shiga cikin hadisi to amma dai wasu malami suka ce lallai wanda ya kamata ya shiga ciki shine wanda yayi wa addinin musulunci wani aiki na musamman eh wanda shi kullun ina ka ganshi musulunci ina za ka musulunci daga ina kake musulunci sawa'un taimakawa addini yake da kowanne irin abin da ya mallaka wanda ya samu dama a kansa ya shiga ciki wannan hadisi malai ce hadisi ne da yake mai martabar hasan wannan hadisi na makaranta na ƙarshe a Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya hassana shi haka nan Sha'ib al-Arnaut shi ma ya hassana shi dukkaninsu suka ce hadisi ne da yake mai martabar hasan وعن عائشة رضي الله عنها قالت حديث نبي أسكن ونبابي شيني أنكر بوشي دقاء ورمو مني ألا أعلى ما تيرداه tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi yace man amila amalan wanda duk ya aikata wani aiki laysa alaihi amruna aikin da babu umarnin mu akan sa fa huwa raddun wannan aikin ai mardudun raddun bi ma'ana mardudun aiki ne da yake juyayye komamme ba za a karbe shi ba haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fada rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi imam an yake cewa hadal hadithu wannan hadisi mimma yanbaghi yana daga hadisin da ya kamata ayyutana bi hibzihi da kowa ya kula wajen haddace shi kowa ya haddace wannan hadisin wasti'malihi fi ibtalil munkarati da kuma amfani da wannan hadisin wajen lalata dukkan wani abin da yake mara kyau a cikin addinin musulunci sawa'un nabida ne ko wanda yake tuso shi akai a cikin addini yace wannan hadisin hadisi ne da zai iya zama buldoza wajen rushe duk wani abin da yake ba daidai ba a cikin addinin musulunci sai da kullu lafazin sa annabi yace man amila amalan wanda ya aikata wani aiki laysa alaihi amruna aikin da babu umarnin mu musu manzon Allah akan sa sallallahu alaihi wasallam yace fa huwa raddun wannan aikin ko kusa ko alama ba za a karban masa kayan sa ba juyan masa da kayan sa za a yi shi sa ibn rajab al-hanbali alaihi rahmatullah a cikin littafin sa na jami'ul ulumi wal hikam sharhin da yawa arba'un an-nawawi hadisin man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu ko fa huwa raddun tare sake da wannan kuma sanne yace wa fi riwayatin man amila amalan ko yawwa yake cewa wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisai guda biyar wanda su ne asalin addinin musulunci gaba daya hadisai ne guda biyar wanda yace duk wani abu na addinin musulunci in ka dunkule shi ka tattare shi zai shiga ɗaya daga cikin wannan hadisai guda biyar kowanne hadisi da ka sani duk yawan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan su ne asalin su idan ka tattara su kai musu gida gida wannan kai mai gida ɗaya wannan kai mai gida ɗaya wannan kai mai gida ɗaya yace za su kowanne hadisi zai shiga ɗaya daga cikin gidajen nan guda biyar yan uwa wannan hadisi yana ɗaya daga ciki saboda hadisi ne da yake asali ne na dukkanin wani abin da mutum zai kawo shi cikin al'ummar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sunan addini ko da sunan yayi a bashi lada to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya buga masa stamfi sannan abin zai tashi sai an ga umarnin annabi akan sa sannan za a dauke shi saboda haka annabi ya faɗa idan ko kai abin da babu umarnin annabi akan sa to ka saba wannan hadisi ina fata an fahimta shi sa ai uwa mu dauki wata ka'ida amma ka'ida ce gaba ɗaya duk wanda ya kawo maka wani abu sallah ce salati ne tasbihi ne wani aiki ne da ake idan a samu lada wani menene ko menene sai ka dora shi akan wannan hadisin annabi ya ce wanda ya aikata wani aiki babu umarnin mu a ciki to lallai duk wanda ya ce kai wani abin ya kawo maka umarnin annabi akan sa shikenan dan uwa an fahimta kuwa a fahimci wannan da kyau duk wanda ya kawo maka wani abu ya ce wannan abin addini ne ka yi shi zaka samu lada abu kaza ban Allah ne ban annabi ne san Allah ne san manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk abin da aka ce san Allah ne addini ne ibada ce duk abin da aka ce san annabi ne addini ne ibada ce san annabi ba ibada ba ce ibada ce to lallai akwai buƙatar a ga amrun nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi akwai buƙatar a ga umarnin annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi akan wannan abin duk ko abin da babu umarnin annabi akai to ka tattara masa kayan sa ka bashi hakuri ka bar masa kayan sa ka ci gaba da idan Allah maka huta lafiya shikenan ka tsira yan uwa Allah ya san fahimci magana ta yawwa babu karahiyati listinja'i bil yamini wa massil farji bil yamini inda listinja'i min ghairi udhri babin da zai bayani game da karhancin yin tsarki aka ce alistinja'u shine tsarkin da ake yi da ruwa idan kai fitsari ko kai bayan gida sai ka zubo ruwa ka yi tsarki ko kuma ka zubo ruwa ka wanke abin da ka fitar na bayan gida to wannan sunan abin da kake alistinja eh ba dahara ba kamar yadda ake cewa zan yi dahara alistinja sunan shi in kuma zaka yi ne da dutse ko da toilet paper ko da duk wani abin da yake tsayawa a matsayin dutse shi kuma wannan sunan sa alistijmar alistijmaru shi kuma sunan sa kenan saboda haka dukkanin waɗannan abubuwan da al-istinja'u da al-istijmaru dukkanin su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana yin su da hannun dama shine ci babin da zai bayani game da karhancin yin tsarki da hannun dama hakanan wa masil farji da shafar mutun ya shafa gaban sa namiji ne ko mace bil yamin shi ma da hannun sa na dama shi ma ba daidai bane inda al-istinja'i yayin da mutun zai istinja'i lokacin da mutun zai tsarkin min ghairi udhrin ba tare da wani udhri ba idan akwai uzuri malamai suka ce babu laifi sai mutum ya sa hannun dama ya amfani da shi mutum ne ya ji ciwo a hannunsa na dama ya zai yi ba makawa sai dai ya sa hannun hagu ya amfani da shi wajen yin tsarki saboda haka babu laifi shari'a ta ba shi dama ina fata an fahimta to amma hannunsa lami lafiya haka kawai to ba daidai bane ya dauki hannunsa na dama ya dora shi akan abin tare da cewa duk malamai sun yarda akan cewa wannan hali ne na karhanci to amma dai kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana sanya duk abin da yake mai kyau a cikin abin da ya shafi biyan bukatarsa da al'amarsa na yau da kullum a hannunsa a dama abin da yake kuma mara kyau sai ya yi shi da hannun hagu kamar yadda Aisha take ce mana kanat yadun nabi sallallahu alaihi wasallam al-yamin li tuhurihi wa ta'amihi tace hannun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na dama ya kasance yana amfani da shi ne dan tsarkinsa da abincinsa me yake nufi da tsarki me take nufi da tsarki shine alwala da wanka ba tsarki irin wancan ba an fahimta ba tsarki na fitsari ko na bangi da ba kamar alwala da wanka duk yana farawa ne da hannun dama da kuma hannun dama yake amfani tace wa kanat yaduhu yusra amma hannunsa na hagu kuwa li khala'ihi wa ma kana min adhan yana amfani da shi ne wajen biyan bukatarsa da duk abin da yake ba mai kyau ba sai annabi ya sa hannun hagu amma ka'ida duk abin da yake mai kyau annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hannun dama yake sawa kamar yadda hadisin na Aisha da nuna mana cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun ko fi tana'ulihi wa taraddulihi wa tuhurihi wa fi sha'anihi kulli annabi yin abu da dama yana kayatar da shi tace a cikin taje kansa a cikin sa takalminsa a cikin tsarkin sa tace dukkanin sha'anin sa ma in dai abu mai kyau ne annabi da hannun dama yake farawa sallallahu alaihi wasallam hadisi na farko an abi qatadata radiyallahu anhu an karbo daga sahabi abi qatadata al-ansari Allah kara masa yarda anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi qala yace idza bala ahadukum idan ɗayan ku zai fitsari fala ya خذن ذكره بيمينه kada ya take annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya karfafa magana su da nuni tawkidi afsaqila ya akuzanna kada ya take ya rike gaban sa biyaminihi da hannunsa na dama sannan wala yastanji kada kuma yayi tsarki lokacin da ya gama zai zuba ruwa ya wanke to nan ma kada yayi biyaminihi da hannunsa na dama sannan abu na uku da annabi yana a wannan hadisi yace wala yatanaffas fil ina'i kada kuma ya sake yayi numfashi a cikin ƙwarya lokacin da ka ke shan ruwa a cikin kofi ko kwano abin da yake budadde to shi ma wannan ba daidai bane makaruhi ne kana shan ruwa kana numfashi a ciki annabi ya hana yan uwa shi sai ya tabbata yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yan uwa yake shan ruwansa shine idan ya daga abin shan ruwan nasa zai sha sai ya cire ya numfashi daya sai ya mayar ya ƙara sha sai ya cire ya numfashi biyu sai ya mayar ya ƙara sha kuma shikenan sallallahu alaihi wasallam sau uku yake yi in ya numfashi daya ya biyu na uku shikenan ruwan ma sai ya ajiye shi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi malamai suka ce an yi hani da biyan bukata ko kuma yin tsarki da hannun dama ne saboda hannun dama galibi da shi mutum yake cin abinci da shi yake taba abubuwa masu kyau to lokacin da mutum yaje ya taba abubuwa masu kyau ko kuma mutum yaje ya tsarki da hannun dama yazo kuma ya runguma abinci kai bakin sa kaga akwai matsala eh tunda abin da ke fita daga jikin mutum sawa an fitsari ne ko bayan gida dukkanin su najasa ne sannan kuma akwai cututtuka a cikin su eh babu wanda yake inkarin a cikin fitsari ko bayan gida duk akwai cututtuka a cikin su to lokacin da suka taba hannun mutum ba lallai a ce mutum yayi wankin da ya kamata ba ko da ka kaddara zaka wanki ba lallai a ce mutum yayi wankin da ya kamata ba ta yadda zai fitar da cututtukan da suka hawa nan su gaba daya to mutum kuma ya je ya taba abinci ko ya taba wani abincin ya ci shi akan kansa ko ya ba wani ya ci to kaga za a samu matsala duk abin da zai cutar da al'umma musulmi kuma addinin musulunci kau da shi yake tafi da shi yake haka nan kuma lokacin da kake shan ruwa idan kana numfashi numfashin da ke fitowa daga cikin bakinka ko kuma daga cikin hancinka yana fitowa da me da wasu bacteria din so haka shi ma zaka iya lawwasa zaka iya lalata ruwa musamman idan ruwan da zaka sha ne wani ya sha eh wannan ma yafi hadari hanin yafi karfi anan zaka sha ka ba wani to wannan akwai matsala wannan kai kadai zaka sha kayanka tare da cewa ba daidai bane shi ma din amma dai lokacin da zaka sha ka ba wani hanin yafi karfi a wajen to zaka duk lokacin da mutum zai sha ruwa ɗan uwa sai mutum ya kokari ya ga ya sha ruwa irin sharuwan da manzon Allah yake yi sallallahu alaihi wa sallam me yake albarkar rayuwa dan adam me yake kyan halayyar mutum a ce komai naka kana kokari kai shi irin na annabi me yake wannan kyau wallahi babu ɗan uwa a rayuwa babu duk wanda yake kokarin koyi da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin komai nasa wallahi ɗan uwa za ku samu a cikin nutsuwa yake da kwanciyar hankali ka gwada kuma ka gani komai naka kace zaka koyi da annabi ka gani wallahi ɗan uwa a cikin kwanciyar hankali zaka kasance da nutsuwa shi yasa babban sahabi Abdullahi dan Umar ya buga mana misali duk wani abin da ya san annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi ya ji labari ko ya gani wallahi ya san hikima su ko bai san hikima su ba sai ya ji yayi haka Abdullahi dan Umar yake ya san abin da ya san annabi yayi bai san abin da ya san annabi shi dai kawai yayi me yasa kai kawai naga annabi yayi shikenan kawai hujja da Allah wannan ya isa hujja ko bai isa ba ya isa shi yasa wata rana suna tafiya da shi da wani baransa kawai aka ga ya ratse ya je bakin wata bishiya kawai aka ga ya dan tsaya akan dabbarsa sai aka ga ya dan sauko sai je dan zauna a bakin bishiyar dan minti kadan sai ya taso sai dabbar sai suka sai kuma ya cigaba da tafiya shine mutanen da suke tare da shi abin ya ba su mamaki wannan kuma me kenan haka kawai ka zo ka tsaya kai kaza kai kaza me yasa kai haka yace wallahi shi ma bai sani ba kawai gani annabi yayi na fata an fahimta shikenan kawai hujjar gani ne annabi yayi da hikima ba hikima babu ruwansa babu ruwansa shi sa wannan ayar da makaranta kadai ta ishe mai kowa ma atakumur rasulu fa khuduhu haka Allah madaukakin sarki ya fada yace duk abinda manzo ya zo muku da shi ku rike shi ku kankabe shi wa ma nahakum anhu abinda ku yahane shi ne fantahu ku guje shi sai rayuwarka ce albarka ka rayu a cikin duniya cikin salama ka kuma mutu insha Allah ta'ala ka je ka shiga aljannar firdausi Allah madaukakin sarki ya samu a ciki gaba daya dan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai sati mai zo zamu dora akan babu karahatil mashi fi na'alin wahidin ku wahidatin aw khuffin wahidin li ghayri udhri abinda muka fadi daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah madaukakin sarki ya yafi mana wa sallallahu wa sallim ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you.